Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com. kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa 'yan Najeriya da dama na bayyana ra'ayin rashin dacewar gudanar da bikin demokradiyya a ranar 12 ga watan Yuni. Ƙananan 'yan kasuwa a jamhuriyar Niger na buƙatar rangwamen haraji. A Neja kuma an rufe wasu makarantu ne don ƙalubalen tsaro. Yau Litinin, kamar yadda aka saba, Nasiru Adamu Alhikaya na tafe da shirin zauren matasa na VOA. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Isra'ila ta rantsar da sabuwar gwamnati jiya Lahadi, wanda ya kawo ƙarshen shekara 12 na mulkin Prime Minister Benjamin Netanyahu da na ɗan Naftali Bennett, shugaban ƙaramar wata jam'iyya mai bin tsarin addini, a matsayin sabon Prime Minister ƙasar Yahudawan. Bennett zai kasance Prime Minister na tsawon shekaru 2 a ƙarƙashin raba madafin iko a tsakanin jam'iyyu 8 wanda ba su da wata alaƙa da juna, face son kawo ƙarshen mulkin Netanyahu mai cike da rikici. Bennett tsohon abokin Netanyahu ne wanda ya masa ministan tsaro a 2019 zuwa 2020. Yair Lapid ɗan shekara 57 zai maye gurbin Bennett mai shekara 49 bayan shekara 2, wanda ya taɓa rike mukamin ministan kuɗi kuma tsohon mai gabatar da shiri a gidan talabijin wanda ya kulle yarjejeniya don kawar da Netanyahu. Netanyahu, wanda ya yi yunkurin tarwatsa ƙawancen jam'iyyu 8 da suka hamɓarar da shi, zai ci gaba da kasancewa a matsayin jagoran 'yan adawa, amma yana kuma fuskantar shari'a kan zargin cin hanci da rashawa. A jiya Lahadi, Amurka da Rasha suka maida hankali kan wanda yake da alhakin kai hari ta yanar gizo, yayin da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Rasha Vladimir Putin suke shirin halartar taron Geneva a ranar Laraba mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa wa shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC cewa babu wata ƙasa da ta san ya kamata da za ta kasance cikin samar da mafaka ta kowace irin hanya ga ƙungiyoyi masu aikata laifukan kutse ta yanar gizo da ya haɗa da kutse domin neman kuɗin fansa. Blinken ya ce Biden zai bayyana haka ga shugaba Putin. Muna neman haɗin kan Rasha na maganin waɗannan ƙungiyoyi masu aikata laifuka da suke aiki daga yankin na Rasha. An kaiwa manyan kamfanonin Amurka biyu, kamfanin Colonial Pipeline Co. wanda ake tura mai zuwa kudu maso gabashin Amurka da kamfanin JBS mai samar da nama, hari ta yanar gizo a watan da ya gabata da ake kyauta da san daga Rasha ne, wanda JBS da Colonial suka biya miliyoyin daloli na kudin fansa don su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu, ko da yake jami'an tsaron Amurka sun yi nasarar kwato wasu daga cikin kudin da kamfanin Colonial ya biya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta duniya G7 ta kammala taronta a Cabiz Bay na ƙasar Ingila, tare da alƙawarin samar da allurar rigakafin COVID-19 biliyan 1 ga ƙasashe marasa ƙarfi da yin kira da China kan batutuwa da dama. Prime Minister Britania Boris Johnson ya faɗa wa manema labarai cewa za a raba allurar kai tsaye da kuma ta shirin COVAX, shirin Majalisar Ɗinkin Duniya da yake raba allurar rigakafi ga ƙasashe marasa ƙarfi da masu matsakaicin tattalin arziki. Sanarwar da aka fita a ƙarshen taron ta ce shugabannin ƙungiyar G7 za su tallata ɗabi'unmu, ciki har da kira ga ƙasar China da ta mutunta kare haƙƙin bil'adama da 'yanci, musamman dangane da yankin Xinjiang, sannan waɗannan haƙƙoƙi da 'yanci da ba da 'yancin gashin kai ga yankin Hong Kong da yake cikin yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin China da Burtaniya. Ana zargin Beijing da aikata munanan laifuka na take haƙƙin bil'adama kan ƙabilar Uyghur marasa rinjaye a Xinjiang, tare da aikata cin zarafi a Hong Kong. Hukumomi a Amurka sun faɗa ranar Asabar cewa an kashe mutum 2, sannan wasu 30 sun jikkata a harbe-harbe da aka yi da daddare a jihohi 3, wanda ya sa damuwar cewar ƙaruwar harbin bindiga zai iya ci gaba har zuwa lokacin bazara, yayin da aka sassauta dokokin coronavirus da zai ba mutane damar walwala da gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. An kai har-haren ne a ranar Juma'a da daddare ko da sanyin safiyar ranar Asabar a garin Austin babban birnin jihar Texas da Chicago da garin Savannah na jihar Georgia. A Austin hukumomi sun ce sun kama ɗaya daga cikin maza biyu da ake zargi kuma suna neman ɗayan bayan harbin da aka yi da sanyin safiyar ranar Asabar akan cunkoson mutane da suke zaune a bakin titi da ke da gidajen abinci da na barasa da dama. Mutane 14 aka jikkata, ciki har da biyu da suke cikin mummunan yanayi na harbin bindiga, wanda shugaban 'yan sanda na riƙon ƙwarya na garin ya ce ya yi imanin cewa abin ya fara ne yayin da aka samu takaddama tsakanin mutum biyu. Sai dai ba a ba da rahoton kama wani ba zuwa ranar Asabar da daddare a sauran harbe-harben guda biyu. A yau Litinin ɗinnan hambararriyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi za ta ba da bahasi na farko a shari'ar da ake mata a kotun soja sama da watanni 4 bayan da sojoji suka yi juyin mulki. Zanga-zangar da ake yi kusan kullum ta karaɗe Myanmar tun lokacin da janar ɗin soji suka kawar da gwamnatinta a watan Fabrairu, wanda ya kawo ƙarshen shekara 10 na gwajin demokuraɗiyya. Tashe-tashen hankulan jama'a ya gamu da mummunar fatattakar sojoji da ya kashe sama da mutum 850 a cewar wata ƙungiya ta ƙasar da take saka ido. Gwamnatin mulkin soja ta gabatar da tuhume-tuhumen kan shugabar da ta samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel da suka hada da karɓar zinare kilogram 11 da ya saba ka'ida da karya dokar sirri ta zamanin mulkin mallaka.
Labarin duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. ‘Yan Najeriya da dama na ci gaba da nuna rashin amincewarsu da sauya ranar bikin demokradiyyar Najeriya daga 29 ga Mayu zuwa 12 ga watan Yuni. Gabanin zuwan gwamnatin shugaba Buhari akan yi murnar ranar 29 ga wata da ta zama ranar da aka dawo mulkin farar hula a 1999 bayan dogon mulkin soja. Shugaba Buhari ya sauya ranar zuwa 12 ga Yuni don tuna ranar da aka soke zaben marigayi Moshood Abiola a 1993. Ga Baraka Bashir da rahoton.
Mafi yawa na yi wa hakan kallon take tsarin demokradiyya da sanya gaba tsakanin kabilu da kuma nuna cewar sai an yi bore kafin shugaba ya yi wani abu domin dadada wata kabila ko wasu mutane rai. Akan haka ne muka zanta da shugaban kungiyar Organization for Community Civic Engagement Abdulrazak Alkali, wanda ya ce abinda suka sani shine ranar demokradiyya ranar 29 ga watan Mayu ne.
Gurin waɗansu abunda aka yi na soke wannan zaben daidai ne. Da ragowar mutane wanda suka kalli me ya faru a wannan zaben, a gurin su kace wannan rana ita ce ranar demokradiyya ta Najeriya. Hatta shugaban hukumar zabe na wannan lokaci Humphrey Owonsu ya faɗa cewa akwai abubuwa da suka faru. To ban ga dalilin da yasa za a zo a ce wannan rana ita ce ranar demokradiyya ba, illa dai kawai abubuwa ne da suka nema su karata da wasu kutuntunu, kamar yadda in kika gani yanzu a ƙasa a gurare da yawa bangaren yammacin Najeriya da su Abuja ana nan ana ta zanga-zanga.
Shi kuwa Farfesa Kamilu Fage na Jami'ar Bayero ya ce canza ranar zuwa 12 ga watan Yuni duk shekara siyasa ce, inda ya ce babban kuskure ne ga tsarin demokradiyya.
An yi wannan canji ne saboda irin zanga-zanga da bore da wasu suke yi ba wanda ba a kammala shi ba, a dole a tabbatar da shi. To kuma aka zo gwamnati ta ɗau ƙuduri ta tabbatar da wannan zaɓe, aka ce an yi kuskure amma a dawo a mai da shi ranar demokradiyya. Gaskiya abu ne kure ne. Wannan zai nuna wa mutane cewa sai a Najeriya nan sai idan ka yi bore ka tada abu sannan bukatar ka za ta biya. Wannan zai ƙara rarraba kasar abu sakan kabilanci.
Shi ma wani mai sharhi akan al'amuran siyasa Abatu Bako ya magantu da ranar demokradiyya na koshin 'yan Najeriya na cin moriyar demokradiyya, sai ya ce
babban matsalar demokradiyyar Najeriya a hakika ba ta wuce maganar tattalin arziki ba. Tattalin arziki ko shine jigo, sun yi wa tattalin arzikin kasan nauyi. Garo da ake da shi a mai da ake sayarwa a samu kuɗin shiga karamin na kasuwanci, za ka ga cewa kasafin kuɗin da ake baya wuce dala biliyan 30 35, tattalin arzikinmu shi ne babban matsalarmu. Ƙa'idodin demokuraɗiyya da kullum muke faɗa su da zai kai guda 57, to kamata a yi musu gyaran da yake za a ringa bin ƙa'idodinsu.
Abbati ya ƙara da cewa tattalin arziki shi ne muhimmin abu da shugaban ƙasa zai yi ƙoƙarin tabbatar da shi, wanda sai ya tsaya ne sa'annan za a samu ci gaba da haɗin kan 'yan Najeriya da ake buƙata. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Ƙananan 'yan kasuwa jamhuriyar Nijar na buƙatar rangwamen kuɗin haraji daga hukumomin ƙasar Doride ta jarinsu. Taron shugabannin 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar da ya gudana a ƙarshen mako a birnin Yamai ya buƙaci gwamnatin ƙasar da ƙungiyoyin duniya masu kula da sha'anin kasuwanci su gudanar da bincike don tantance harajin da ya dace a ɗora wa ƙananan 'yan kasuwa, don tsadar haraji ke barazanar durƙusar da harkokin 'yan kasuwa, kamar yadda shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa ta CN Alhaji Yakuba Dan Maradi ya bayyana.
Mun yi nazari bakin gurgudu bakin namu, muke son gwamnati ta shigo cikin magana, ko kuma waɗanda suke taimaka ma gwamnati kamar Union European da sauransu su shigo cikin wannan magana, ayi wani abu da ake cewa ethical scientific bincike na kwakwaf, nazari na ilimi, a gani wai mu din nan su wane ne mu, tunda ba san mu ba, kuma yaya ne muke zartar da harkokin mu? Gaskiya ne muna so mu biya empon nan, ko kuma a empon nan akwai dalilin da yasa ba mu bada shi haraji? Saboda kaga mu dalilan mu guda da suka saka muna da matsala da empon nan, wani bi empon nan ana dora mana shi fiye da kima ne, fiye da yanda ya kamata a haza mana ga arzikin da muke da. Kaga yau in ka diba duk empo ya cinye ma mutane arzikin su, mutane da yawa yau sun koma sai zaman banza suke yi.
Kamar idan na fahimta, wato harajin da ƙananan 'yan kasuwa ke biya akasari yafi karfin jarin da kowane daga cikin su yake juyawa da shi.
To kasa Alhaji Sulaiman, shi wannan abun masu amsa harajin nan gare mu su suna ganin kamar mu mutane ne waɗanda ba mu da da'a, ba mu son mu biya haraji. Mu kuma masu biyan harajin nan muna ganin kamar harajin nan ba a dora mana shi daidai ƙarhin mu, daidai yawanin arzikin mu. To saboda shi, tunda abun ya zama kamar akwai ja'in sha, to muke son masu hannu da shuni da masu iko su shigo cikin wanga al'amari, saboda a tantance a ga ina ne gaskiya take.
Kungiyar CN kungiya ce ta 'yan kasuwa da ke shigo da kaya daga waje. Ya ne aka yi wannan al'amari na ƙananan 'yan kasuwa ke damun ku?
Wato ka san aishi, in aka ce maka mai shigo da kaya daga waje ko mai fitar da kaya waje, inda har kana amsa sunan ɗan kasuwa, ai kana cikin wannan kungiyar. Saboda misali, in kai baka je ka siyo daga waje ba, wani zai siyo ya saida maka, ko ya baka ka saida. In kai baka hidda kayan ka kai su waje ba, to za ka saida mu, wani ne su kuma shi kuma ya hidda su. Saboda shi mu dukkan ɗan kasuwa namu ne, tun daga mai tebur har mai kawo jirgin ruwa, duk manya-manyan 'yan kasuwan nan sun aiko mutane.
A yadda abubuwan ke tafiya a yau, idan aka ci gaba da tafiya a haka, menene kake ganin zai iya zama makomar kasuwancin na su irin wannan 'yan kasuwa?
Babu wata riba da ita gwamnati za ta ci cikin wannan abun, su kuma 'yan kasuwa babu wani riba da za su samu a ciki. Saboda shi muke so a shigo a kyautata magana. In aka kyautata magana, ya zamanto an tsaida abun akan gaskiya, akan turbawa da take ta gaskiya ce, turba ce ta ilimi. To in Allah ya yarda, za ka gani abun ya bunƙasa. Ka gani za a saka mana ragama, mu ma mu yi kasuwancin mu. Mu kuma za mu matsa wanda ma suke a ɓoyen, waɗanda suke da wannan niyya ta rashin ba ƙasa diyyar ta. To in Allah ya yarda, za mu sa su ba ƙasa diyyar. Saboda mu duka da 'yan ƙasar nan ne, duk abubuwan da ake yi cikin ƙasar nan ya shahe mu.
Ban kungiyar 'yan kasuwa ta CN a Niger a zantawarsa da Sulemu Muni Barma. Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Gwamnatin jihar Niger ta rufe wasu makarantu don yanda kalubalen tsaro ya ta'azzara a wasu sassan jihar. Shugaban hukumar ilimi na bai ɗaya na jihar Dr. Isa Adamu ya ce karatun boko ya tsaya cak a yankunan da 'yan bindiga ke yi wa barazana. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoton.
Matsalar rashin tsaro ya sa an rufe wasu makarantun firamare da dama a wasu yankuna na jihar Niger. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke fama da matsalar 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. Dr. Isa Adamu shine shugaban hukumar bayar da ilimin bai ɗaya a jihar Niger. Ya ce akwai wasu ƙananan hukumomi a jihar da karatun bokon ya tsaya cik a sakamakon matsalar 'yan bindigar.
Ai karatu ya tsaya, idan ba zama lahiya ai ba karatu ba komai. Dama zama lahiya shike bari ai karatu a ci gaba, ai waye, ai gyara hanya, ai titi, ina zaka titi? Ilimi wasu makarantu dewa a yankunan da ake da matsaloli kaman su Shiroro, kaman su Rafi, da wasu rankuna a Mariga local government mun kulle. Sai dai yaran suna IDP, wa'anda zai yi malaman su da suka baro can IDP su karanta da su IDP suna yi. Wanda kuma ba zai yi ba, an watsa tashin hara. to muna nan muna fatan Allah ya kawo mu nutsuwa cikin al'amari don su koma makaranta.
Amma makarantu nawa ke rufe yanzu a wannan?
A gaskiya tunda ba na tsara don in gaya maka bane, na dai san akwai su a wannan waje, ba zan yi hudin nan ba ba. Ai amma zan iya nemo wa in gaya maka in kana bukata.
Dr. Isa Adamun dai yana magana ne a wani taron tattaunawa domin duba nasarori da kuma kalubalen da ilimin ke fuskanta a jihar Niger. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kokarin inganta sha'anin tsaron ta yadda za a bunkasa ilimin, inji mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Ketso, wanda ya halarci wannan taro.
Yanzu kai dai du taro wanda aka yi akan batun ishi na tsaro da biyu uku hudu kai dai kana nan, kuma ka san yanda Niger State government yana fafutuka yanda zai yi ikarin rayuwar jama'a da dukiyar jama'a. Yawanci wuraren da aka samu problem na wannan bukatu muna nan muna aiki sosai yanda za a yi su yara su koma makaranta, ba yanda za mu yi a makaranta su hudu kuma masu tada ya zai kwasa yara ba za mu yadda ba. Mu kare shi ne sa muka kulle makaranta da kwanaki kaɗan, ɗan ishu na tsaro ya mu samu da yadda muke so da sake buɗe makaranta.
Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai, yaran makarantar Islamiyar Salihu Tanko guda 148 na hannun ɗan bindiga a daji, amma gwamnatin jihar Niger ta bayar da tabbacin cewa tana ƙoƙarin kubutar da su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro daga Abuja. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ci wa matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA za mu ci gaba da taɓo lamuran taɓarɓarewar tsaro ne a zantawar da muke da matasan a ofishin muryar Amurka na Abuja. Matasan da suka hada da Yaku Yakubu Yobe, Sambo Jibrin Sambo Jada, Hawa Abubakar, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun duba hanyoyin bakin zaren kalubalen tsaro. Matashi Sambo Jibrin Jada ya faɗi yadda aka sake yasu a bayan kanta lokacin da suka kai labarin wani da aka harba ba da haƙƙin shari'a ba. Ku kasance da Zauren Matasa na VOA.
Annan muka kai labari wasu ne suka harbi wani a gaban yan sanda, gaban jami'an tsaro. Da washegar muka kai report wa jami'an tsaro ga abun da ya faru, kuma an sa wa'annan mutane abun da suka fara cewa osu sabalan na wannan division Lugo division abun da ya fara cewa yace a abun nan mu da muka kai report ne mu ma detaining din mu. Tun karfe 10 da rabi muna station ne, muna bambar wurin ba sai karfe 4
na ina ka bugu min waya ka ce min wani ya harbi wani ba ma.
Wasu ne suka harbi kuma har yanzu mun ta zuwa session har yanzu ba wanda ya dauki mataki a kansu. Ko jiya na mun kowa session ɗin mun samu shi, amma har yanzu ba abun da suka yi.
Wato different kana zargin ana wasu suna ɗorewa masu laifi ba yake na jami'an tsaro?
Gaskiya akwai wanda suke ɗorewa masu laifi, especially muna zargi kamar shi Osi Sovela na wannan Lagos division wannan lokacin. Gaskiya tsakanin da ran da muka kai report a gaban su aka yi wannan abu a gaban yan sanda, sannan a lokaci ko ba su attempting ba, ko jiya na sai da muka je muka ci ga suna zuwa kama su, amma har yanzu yan sanda ba su je sun kama su ba.
To wani akwai wani kai reporton da ya wuce cewar dan ta'adda da ya sati yayi garkuwa da bil adama ya shiga daji da shi, akwai kwarmaton da ya wuce an san mahaifinsa, a dauki mahaifinsa a je da shi har cikin dajin. To wannan
da wuce ma ya nuna da kenan, ai ta ita gwamnati ma da gangama take kenan. Da za su ta kawo ƙarshe wannan al'amarin garkuwar nan za ta kawo ƙarshen su.
Abinda za a duba idan mutum an sace shi yana daji, yawanci ba za a kamar na ji gwamnan Kaduna yana cewa sun dauki ma matakin za a rika kai hare-hare a kwato mutanen da karfi, amma illar ita ce za a iya rasa wasu daga cikin mutanen. Shi yasa mutum yana garkuwa da wani sai an bi abun a hankali a samu a karɓo shi lafiya.
Wato ran kai ne magana anan shi, yawanci masu ga kwana mutanen in an kama su mana ganin su yawanci shaye-shaye suke,
duk wannan ina aikin jiros dai wannan sabon shugaba mai kiyan da shugaba Janabu Marwa mana mai kiyan da to amma ina suke ina ke shugo da kwawin wanda kan gane manyan nan ko ɗan siyasan nan su suke safar wannan abubuwa muke zargin su su suke tsaure mana wannan gindi in ba haka ba in gaskiya ne ake magana talakai ba da hadin kai ina mai unguwa ina daga ci ina hakimi amma su banza su iyayen
su kai da kake magana da kake
su ba mai magana su
kin ba da kasan nan da ake zargin wasu jihohin
a ba su da jihohi a ba su ga su wannan martaba da su tada
akwai wadanda aka samu shugabannin yace sarakunan gargajiyar da hannun su a cikin badagalar da ake samu da hannun su a cikin badagalar ko mu kanmu gabacin Najeriya abin da ya kawo mana arewa maso gabas abin da ya kawo mana sakacin nan ai a baya iyayen yaron yaro zai tafi je iyo ta'addanci ubansa ya san cewa yaron nan dan ta'adda ne kuma zai dawo haka zai bashi
magana
yau bari mu ji
magana shugaba Buhari ke yi na cewa wasu daga Sokoto an gayo su sun zo kan sun ce mu mota zaron da abubuwan rayuwar shi idan da su daga tai suna da martaba masu ungunni da wannan mutan ai ba suka zo ga Sokoto su kuma na dai ba kina yadda aka ba su masauki idan da daga tannan suna da mutunci kamar da ai an san daga ina suke tun daga lokacin da sauka da jikunan su daga ina suke
matsalan da ake
sai an zo gurbin unguwa sai an zo gurbin nagaci amma yanzu kai ka da gidanka ka ba da haya kai mai kudi ne kai gidanka ne ba sai za ku la maka kaga ne dole ka je internet kudi kike ne ma ko wa kudi ka an ba kudi ko ne ka ba internet ba maka dan haka ina ma karajan hankalin gwamnati duk wanda aka kama gidan shi ya aje dan ta'adda aka ko daga baya aka ta'adda aka tabbatar da ya taba gidan nan a rushe gidan nan
kawai an huta ke
kawai shine
jibrin san ku kai maka mara wannan baya
gaskiya na mara baya a rushe gidan kawai gabaki kuma dauki mataki ko akan shi dai kasance izina ne ga wasu don ba wai in ba an dauki wata mataki ba don Najeriya kan ga kasashe wacce take da dokoki amma yawanci a dauki dokokin ai a tabbatar ai aiki da su yanzu zama to wahala don sai kasance dokokin kasan gabaki a rubuce take a takarda amma aiki da ita zai zama matsala shin babban matsalan da ake ciki ba yadda za a yi a samu zaman lafiya a kasar nan dole ne a rufe idanu ba dan taraka ba dan mai kudi ko dan wane ne yaraka ko wane ne shi ban wanda fi kafi doka duk wanda ya taka doka duka na aiki akan shi kawai
yan zan iya tunawa tsarin wuce nake iya tunawa suke magana cewa su haraba da beni na jama'a saboda kotun sai ga aiki
eto ala
ya zo daga sunan
ka ga ni yanzu ai ko yanzu ai kun dawo kai
abun an kama suspect su hukunta shi
harkar tsaro ba
wai ya ta bari me kike fada
nace alhamdulillah tun yanzu ma haka sun fara fahimtar cewa harkar tsaron nan ba wai iyata jami'an tsaro bane ba iya su zamu zuba wa ido ba tunda har shi dan uwa na yi magana akan cewa ina masu angwanni ina daga tai to kaga wannan harka ce ta zo mu hada hannu da ni da kai mu magance kan mu harkar tsaron nan kenan tabbas kamar inda ka fada shi kansa mai anguwa wakili ne na al'umma kuma mai anguwa wakili ne na gwamnati tunda ban san wa'ansu guraren ba ne amma kamar ni kasa ta ta Kano masu anguwanninmu ma gwamnati tana biyan su haka don haka tunda gwamnati tana biyan su ba yanda za a yi
kamar ni a jiha ta Adamawa ban taba jin labari inda aka ana security meeting a ce an kira masu anguwanni a zo a yi security meeting tare da su ba ba haka aka maida su saniyar ware ko da ba a biyan su security meeting ya kamata a kira masu anguwanni su ma a zanna da su a security meeting wallahi da ana haka wallahi irin wannan garkuwa da al'umma da sauran zan duk ba za a same su ba wannan don haka wannan
ina son fahimci abu daya tasiri wasu dama na ji suna faɗan cewa waɗannan masu sarautun gargajiyan suna da tasiri wajen hana abubuwa na laifi idan aka hada kai da su faɗa mana yadda abin yake kasancewa
gaskiya masu sarakunan gargajiya suna da tasiri wajen inganta tsaro in zaka duba kaga tun lokacin mulkin mallaka kamar lokacin da Rade ya zo ya fata addanci shi a nan Maiduguri ai sai da aka hada kai da sarakunan gargajiya sannan su kasuka kira yan bangar su suka zo suka abun suka yaki Rabe har aka ci nasara kan shi haka Bukar Madidi shi man da yazo bayan mutuwar Rabe da shekara 7 shi man da yazo wannan shi mai fara garkuwa da yar mutane doke wasu shiga da su kamaru ya doke na kamar ko shiga da su Najeriya annan da aka hada kai da a turan mulkin mallaka duk karfin tsaron su da sauran su da makaman su da suke da cewa lokaci abun da yafi karfin su sai da aka kira jami'an aka kira sarakunan gargajiyan gabaki daya aka zanna da su aka hadu aka kira ƴan banga da sauran suka hada su sannan aka zo aka kawo karshe shi Bukar Madidi in har turan mulkin mallaka za su amfani da asali mai sarakunan gargajiya da sauran su ai dadin wannan yana nuna ka cewa lalle su sarakunan gargajiyan suna da muhimmanci a wajen tsaro al'umma gabaki daya to me yasa a yanzu haka ita gwamnatin ba za ta dawo wannan tsarin ba a dauki sarakunan gargajiya da masu angwanni da masu jimilla da dakatai da sauran su gabaki a dinga tafiya da su gabaki da duk wani security meeting da sauran su in ana haka
a nan gefen jada na dawo bayan Buhari ina goyen bayan Buhari da cewar muna da gudunmawa wanda ya kamata a ce mun bayar wace gudunmawa ya kamata mu bayar mu da muke mu talakawan mu ya kamata mu dawo mu farfado da darajar sarakunan gargajiyan mu ta hanyar ɗebake musu kewa a baya zamanin muna lokacin muna ƴan ƙananan yara in da nake da yake ni ba kauye ne noma muke in muka tashi muka yi noma zakkan nan tara shi muke mu kai shi gidan mai gari mu tabbatar da cewa mai garin garin mu yafi karfin abin da zai ci a gidansa da hidimar sa amma yau mun dauki mun zubar da darajar sarakunan mu zakkar ma babawa sarakunan mu muke ba sarakunan mu sun koma a ji a dauki naira 18,000 gwamnati ta basu to fa sai abin da gwamnati ta ce da su sai abin da gwamnati ta ce da su ba su isa ba saboda mutum zai yi tunanin wannan albashin naira 18,000 in kai ya faɗi gaskiya ko kuma ya huto ya tona za a dakile za a hana shi hanyar cin wannan abinci to kaga ashe lalle magana Buhari ta fito ta yi tasiri a nan dole sai dai mu talakawa mun dawo da martaba kuma su kansu sarakunan su cire kwadayi da wannan zulamar da suke saboda a nan an samu cewar sarakunan gargajiya akwai wanda aka kashe
wannan zauren ma dai dan an ce na matasa ne amma da ya kamata a ce samu da tije wa'anda za su yi muku tariyar abin da sarakuna irin mulkin mallakar da suke wa mutane a baya.
Hausa sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
Babangida Jibrin na dauke da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridar ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar Punch na cewa ƴan bindiga sun kashe mutane kusan 93 a jihar Zamfara. Jaridar The Punch dai ta ce ƴan bindiga sun kashe mutane 93 ne a ƙauyen Kadawa da ke karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara. Wani garau ya ce maharan suna magana ne da harshen Faransanci kuma suna kan babura ne a lokacin da suka kai wannan hari. Yanzu haka dai gwamnatin jihar Zamfara in ji jaridar Punch Alhaji Bello Mutawalli ya dakatar da sarkin Zurmi Alhaji Abubakar Muhammad wanda ake zargi da marubaya ga ƴan bindiga a jawabinsa dai domin bikin ranar demokradiyya gwamnati Mutawalle ya kira ga al'ummar jihar da sai tsaye su kare kansu daga hare-haren ƴan bindiga a jihar sai kuma jaridar Vanguard ja daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard da cewa shugaban majalisar dattijan Najeriya ya jaddada kudirin majalisar da gudanar da sauyi kamar da ƴan Najeriya ke so a kundin tsarin mulkin kasar shugaban sadde ya kira ga ƴan Najeriya da su tuntubi gwamnoninsu wajen ganin sun taimaka tare da bada haɗin kai ga majalisar wajen yin gyara a wasu dokoki masu sarƙaƙiya sai kuma jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu aka sansanonin ƴan gudun hijira sun kai 20 a jihar Niger babban darakta na hukumar bada agajin gaggawa a jihar Alhaji Ibrahim Inga shine ya sanarwa ƴan jaridu hakan in ji jaridar ta The Nation yana mai cewa halin da ƴan gudun hijira ke ciki na ci gaba da tada hankalin gwamnatin jihar Niger inda take buƙatar agajin gaggawa daga gwamnatin tarayya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa mai yiwuwa ne wasu masu laifi da aka yankewa hukuncin kisa kimanin 300 gwamnatin tarayya ta maida hukuncin nasu zuwa ɗorin rai da rai binciken jaridar Leadership dai ya nuna cewa yanzu haka akwai ƴan fursuna kimanin 300 dake jiran a yanke musu hukunci na kisa sai dai kuma kiraye-kiraye daga kasashen duniya da kuma kungiyoyi yasa gwamnatin tarayya na duba yiwuwar kawo karshen hukuncin kisa a Najeriya in ji jaridar ta Leadership. Sai kuma jaridar Blueprint daya daga cikin manyan labaran tana cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar Burtaniya ta bayyana aniyarta na taimakawa gwamnatin Najeriya da dawo da zaman lafiya a yankin Arewa maso gabashin Najeriya. Ita kuwa jaridar Guardian ta bayyana cewa ɗaruruwan masu zanga-zangar goyon bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne suka yi tattaki a titunan birnin Abuja domin nuna goyon bayansu ga shugaban ƙasar da kuma gwamnatinsa a lokacin da ake bikin murnar ranar demokradiyya ta 12 ga watan Yuni. Jaridar Guardian ta ce zanga-zangar na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kuma ke adawa da mulkin na shugaban ƙasa musamman a yankin kudu maso yammacin Najeriya da kudu maso gabashin ƙasar. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa sai da yamma ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar, abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya.